بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin juma'a 1 ga watan Ramadan hijirana da shekara 1441 wanda ya dace da 24 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2020. Barkanmu da sake saduwa a wannan aji namu na Faslul Sheikh al-Albani lil-Usul daga makarantar Darul Hadith Salafiyya dake Zaria a Nigeria, makarantar Malam Albani Zaria, Allah ubangiji ya gafarta mishi. In mun dawo cikin ajinmu na Faslul Sheikh al-Albani lil-Usul, wannan shine darasi na 152 cikin darussa wadanda muka yi recording muka yi musu lamba insha Allah. Kamar yadda muka saba, muna taba karatuka ne a littafai mabambanta. A yau insha Allah za mu yi karatu farko a littafin Ulumul Qur'an al-Karim na Dr. Nuruddin Aitur, Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Malam yana mana darussa akan hikimar da ke cikin saukar da Alkur'ani kadan kadan, wato saukar da aka masa daga Baitul Izza fi sama'id dunya ila qalbin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saukar da aka yi daga Alkur'ani daga wannan sama ta nan kusa zuwa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Za mu tashi a shafi na 28 inda malai yake cewa al-hikamu fi nuzulil qur'ani munajjaman, hikimomin da ke cikin saukar da alqur'ani kadan kadan, aya aya, sura sura, bangare bangare. Hakaza ikhtassa alqur'anu alkarim min bain alkutubi as-samawiyya bi annahu nazala mufarraqan ala nujumin kathiratin kama dhakarna, yace haka qur'ani yake bantu ainihin wato da saukar da shi da aka yi a lokaci daban-daban, shi kadai yake banta da wannan daga cikin sauran littafai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar littafai daban-daban kafin Alkur'ani mai girma, ya saukar da annabi Musa, annabi Isa da wasu daga cikin annabawa. Amma su duka labarin da ya tabbata shine ana saukan musu da littafansu ne a lokaci guda ga baki daya, za a sauka da littafin duka. Amma da aka zo Alkur'ani sai aka saukar da shi daban-daban. To menene hukuncin, wato menene dalilin haka, menene falalarsa? Shine malam yace kamar yadda muka ambata a baya, an yi maganganu da yawa a kai. To sai ya ci gaba da cewa kama daga mufarraqan, wanda ya sauka ainihin wato shi Alkur'ani ala nujumin kathiratin, akan taurari daban-daban. Shine kamar yadda muka ji a baya fadin Allah daga cikin fassara, fala uqsimu bi mawaqi'in nujumi, ba Allah ya yi rantsuwa da mawaqi'in nujum, masaukar taurari. To wannan masaukar taurari su ne taurarin Alkur'ani, wato saukar shi lokaci daban-daban, kamar yadda taurari suke fita lokuta daban-daban ko ranaku ko yanayi daban-daban. Wa shine ake cewa nujumul Qur'an, kamar yadda malaman tarihi suka, malaman tafsiri suka kawo, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, ya'ni nujumul Qur'an. Saboda Alkur'ani yana sauka munajjaman, daban-daban, kaɗan-kaɗan, lokaci-lokaci. Daga nan ne ake cewa taurari an-nujum, saboda suna fitowa lokaci daban-daban, wannan ya fito lokaci kaza, wannan ya fito lokaci kaza, da makamantansu. Wallahu alam, haka dai malamai suka ce. Ya ce to waqad asara dhalika a'da'u Alkur'an min al-mushrikina wal-yahud wa ghairu, an samu makiya addinin musulunci sun dauki wannan matsayin wata shuba, a matsayin wata magana da za su dauka su kawo cikas game da gaskiya Alkur'ani, game da tarihin sa, game da hakikanin sa. Yace da gaskiya wanda suka tada wannan fitina akwai mushrikai mutanen Makka da mutanen Makka galibi kafiran Makka akwai yahudu kafirai waɗanda suka zauna a Madina kenan wa ghairuhum da ma wasu fatasa'alu sai suna tambaya suna kawo tambaya suna bujo tambaya cewa suna cewa limadha lam yanzilul qur'anu jumlatan wahida me ya hana a saukar da qur'ani ga baki ɗayan sa dunkule kama nazalatul kutubu allati qablahu kamar da at-taura da injila suka sauka a dunkule lokaci guda kafin alqur'ani me ya hana wa hada su'alun tawalla Allah ta'ala al-ijabata anhu fi mawdi'ain min qur'ani wannan tambaya Allah subhanahu wata'ala da kanshi ya dauki dawainiyar amsa ta a wurare biyu a cikin alqur'anin sa qala ta'ala Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru law la nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira Allah yake a cikin suratul furqan wa qala alladhina kafaru wanda suka kafirta sawa'un quraish din ko yahudu suka ce laula sun ce to me ya hana nuzila alayhi alqur'an me ya hana a saukan masa da alqur'ani jumlatan wahida lokaci guda kifi daya Allah yake kadhalika mun yi haka ne mun saukar da shi ne ba lokaci daya ba lin sabbita bihi fu'adaka dan mu dakar maka da zuciyarka dan mu natsan ma da zuciyarka mu tabbatar ma da zuciyarka warattalnahu tartila kuma mu maka shi bayanin shi dalla dalla mu fassara maka shi dalla dalla wanda wato kenan daga cikin dalili shine ifbatul fuad tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a wofantar da zuciyarsa inda an sauka mai da shi ga baki a lokaci guda babu abin da ya zo ya kara sabunta mai zuciyarsa an bashi wani idan kafirai sun kawo mashi wani challenging ko sun fada mashi ta muguwar magana bai da amsar da zai ba su qur'anin ya riga ya tabbata ga baki daya sannan kuma Allah ya ce kuma muka tartilin shi dalla dalla wato tafsirin sa bayanin sa dalla dalla wanda yake nuni zuwa ga hikimar koyon alqur'ani da kadan kadan irin yanda shi ma'aiki din sallallahu alaihi wasallama ya koya a gun malamin sa Jibril wala ya'tunaka bimathalin Allah yace kuma su kafirai ba za su taba kawo maka wani masal anan wato shubha ko wata hujja ta su ne rauni da su kawo ta wanda za su nemo ta dan su nemi aibin da za su fada wa alqur'ani su ce ai inna ma yu'allimu bashar kaza kaza da ire-iren waɗannan to dai wannan ko su musu maka tambaya ta kure sace ka gaya mana menene ruhi ka gaya mana me za a fara ci a aljanna ka gaya mana kaza kai wake kawo maka wahayi wani malaika ne ke zuwa gurin ka dira wannan tambayoyin da suke yi dan su rikirkita al'amarin addini ko su sa masu rauni shubha to shine ake ishara anan Allah yace in suka yi haka illa ji'naka bil haqqi sai mun aiko maka da gaskiya mun zo ma da gaskiya wa ahsana tafsira da kuma bayani wanda yake tafsiran wato mafi kyan tafsiri awdahu bayanin awdahu min maqalatin zancen da yafi nasu fitowa da magana fili wato duk sanda suka yi magana za mu bada amsa a madadinka qur'ani zai zo sai ya bada amsa a madadinka shine ma'anar shi wato wa qala aidan kuma Allah yace wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila wa qur'anan wannan mansubi ne kamar yadda malaman nahwu basara suke fada bi fi'lin mahzuf yufassiruhu adh-dhahir shine abin da suke ce ma al-ishtigal kamar yadda ibnu malik yake cewa in mudmar rasmin sabiqan lafzan shagal anhu bi nasbi lafzihi aw al-mahall fasabiqan subhu bi fi'lin udmira hatman muwafiqan lima qad dhukira shine wannan in mudmar rasmin sabiqan lafzan shagal idan aka samu wato wani damiri na wani suna in mudmar rasmin sabiqan wanda ya gabace shi lafzan a magarance shagala ya shagaltu bi nasbi lafzihi yana nasaba lafzi aw al mahall ko kuma mahallin shi dake kaga yanzu misali faraqana wa qur'anan faraqana wa qur'anan faraqanahu yanzu faraqanahu ya shagaltu da yin nasaba akan wancan ha'ud damir din to da ka sai a kaddara wa faraqana qur'anan faraqanahu shine za a kaddara sabiqan lafzan shagal anhu bi nasbihi lafzihi awil mafassabika wannan fi'li da ya gabata unsubhu kamar nasaba bi fi'lin ugmira da wani fi'li wanda aka koye shi hatman koyewa ta dole muwafiqan wanda zai dace lima qad zukira da irin fi'lin da aka ambata wannan qabiya ce ta nahwu ba ita ce asalin muhallamu ba amma dai abin da yake fada kenan in mudma rasmin sabiqan lafzan shagal anhu bi nasbi lafzihi awil mahal fasabiqan subhu bi fi'lin udmira hatman muwafiqan lima qad zukira wan nasbu hatmu littalasabika ma yahtasu bil fi'li ka idh wa haythu ma wa in talasabika ma bil ibtida yahtasu faraf altazimhu abada faraf altazimhu abada kadha idha al fi'lu tala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'd wujib والنصب في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل وضع ما لم يبا الله يتقن أمالك يتي فرقنا واند مكي مشواتو أنا كرنتا وادا فرقنا تكما فرقنا واند سل كرنتا وادا فرقنا هو دا تسهيلي بما أنا رتبنا هو واتو أبنا واتو بينا هو ممي بيان شدال لادالا وكما فرقنا هو بما أنا farraqana bihi bainal haqqi wal batil kamar da yake a kira'a wasu daga cikin sahabbai litaqra'ahu mun yi haka ne don ka dinga karanta shi alan nasi ga mutane ala mukthin wato ala tu'udatin a natse a hankali ala tartilin ko kuma kadan kadan duk abin da aka saukar ka koya musu an goba sai ka saukar da wani ko bayan sati biyu ka sake koya musu kai ya zama an zo an so da shi duka gaba daya ya gundure su ko su kasa ko su gazayi domin Allah ya ce inna sarriki alayka qawlan thaqila zance ne mai nauyi aiki da shi yin hukunci da shi dagewa akan bin sa rike haddasa da aiki ne mai wahala to dan haka ba za a mutum in aka wurgumo shi gaba ki da ba zai iya ba amma aka ba a hankali sai ya iya Allah ya ce ala mukthin wa nazzalnahu tanzila ko mun saukan maka da shi saukarwa ta dalla-dalla wannan ayu guda biyu wannan ita ce ta cikin suratul isra'i ne wannan wacce kuma kamar da ya ambata cikin suratul furqan Allah da kanshi ya bada amsa akan wannan magana ta cewa me yasa aka saukar da alqur'ani kadan kadan me ya hana a saukar da shi a dunkule fa bayyana alqur'anu hikaman wa asraran kaga alqur'ani shi da kanshi sai ya bayyana wasu hikimomi da wasu sirrori gafala an hal mutataffiluna wadannan masu shishigi masu shiga shara ba shanu sun kasa riska wadannan maganganu bi qitirahihim a yadda sai kawo shawara suke bada recommendation cewa su suna ganin da dai an saukar da shi duka lokaci guda iqtadat nuzulul qur'ani mufarraqan wanda wannan hikimomi su suka jawo aka saukar da alqur'ani a hankali kadan kadan وبالنظر الى عبارات الايات القرانيه مالن yace idan muka kalli wato jeren giyar lafuzza da jumlolin ayoyin alqurani nastati'u 'ardaha min khilal arba'ati jawani zamu iya wato bayyana wadannan hikimomi ta fuskoki guda hudu istadallu 'alaiha min al-ayati as-sabiqa wanda kuma duka wannan fuskoki guda hudu na wannan hikima hujjan su na cikin wadannan ayoyi da suka gabata guda biyu abu na farko daga cikin wannan abu guda hudu da ambata shine tathbitu fuadin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa taqwiyatu qalbi tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da baiwa zuciya da bashi ƙarin zuciya kamar qala ta'ala kamar da Allah yace kadhalika linuthabbita bihi fuadak Allah yace mun yi haka ne dan mu tabbatar maka da zuciyarka faqad bu'itha ar-rasul sallallahu alaihi wasallama fi qaumin jufat malan yace an aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wasu mutane masu taurin rai jufat wato wanda suke masu busasshiyar zuciya shadidatun adawatuhum sannan kuma ga su da tsananin gaba sun kullawa addinin musulunci gaba mai tsanani kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa tundira bihi qauman ludda kuma dan ka je ka yi gargadi ga wasu mutane luddan wanda suke karkatattu masu gaba masu fada da fitina wa kanu la yakaduna yantahuna min hamalatin aw makidatin sun kasance kafin su gama wani sharri ko wata makarkashiyar su hatta yashra'u fi tadbiri ukhra mithliha. Sun fara kokarin tsara wata sabuwar makarkashiya au mithluha irin waccan ta bayan au ashad ko tafi ta bayan tsanani au amar ko tafi ta bayan daci. Fakanat tanazzulatul qur'an baina al-sinati wal ukhra tuwasihi wa tuslihi, da haka sai zama saukin qur'ani da ake yi daga lokaci zuwa lokaci. Wannan yana sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dadi a ransa kuma yana cire mishi damuwa. Wa tashuddu azarahu, kuma wannan ayu da suke soka suna daure masa wato kwankwasan sa, yana jin karfi. Wa azimatahu, kuma yana daure mishi niyyarsa. Ala tahammuli shada'id wal makari, wanda hakan yake daure mishi zuciya dan ya iya fuskantar abubuwa masu tsanani da abubuwa masu wahala ko masu kyama, abin kyama. Lima fiha awwalan min tajdidil ittisal, saboda abin da ke cikin ayoyin na farko akwai sabunta alaƙarsa bil mala'il a'la, da duniyar can sama, wato da wurin mala'iku da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da jin maganar Allah, yana samun sabuntawa da wannan. Kullama da hamma al'amru, duk sanda al'amari ya rikirkice aw nazala al-khatab, ko wata fitina ta sauka. Mimma yuthliju al-qalb, sai da ma a dalilin wata fitina ko wani rikici ya sauka tsakanin shi da kafirai, idan aka sauka mishi da ayoyi wannan sai ya sanyaya mishi zuciyarsa, ya cinye mishi kirjinsa, wa yashrahu sadri, ya buɗaɗa masa kirjinsa. Summa ma hunalika min at-tadhkiri bil uswati bil anbiya, sannan kuma abin da ke cikin ayoyin na tuna mishi cewa ya bi halin annabawa, ya haƙuri irin yadda annabawa suka yi da kafiran zamanin su. Wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli, da makamantan su as-sabiqina, annabawan da suka gabace shi. Wa ahwalihim, kuma ana bashi labarin su ma a aqwamihim, irin yadda suka sha gwagwarmaya a hannun kafiran zamanin su. Kama qala ta'ala, kuma da Allah ya ce wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak, muna baka labaran annabawa dinnan ne, labaran manzanni dan mu sa zuciyarka ta dake, kasancewa duk abin da aka gaya maka kafin a gaya maka an fada wa annabawa kafin kai. Kazalika ma atalladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun, duk wani manzo da yazo kafin kai sai an ce mishi boka ko kuma mahaukaci. Sannan kuma kasancewa duk irin watin gwagwarmayar da wani annabi da kake sha, da takaicin da kake ji wani annabi kafin kai ya sha wannan takaicin, sannan kuma ga irin hakurin da shi wannan annabi din yayi har Allah ya bashi nasara, to kai ma sai kai wannan hakurin ka gane cewa ba kanka faro ba. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin bakin ciki sosai mutanen shi sun ki an san gaskiya, yasa Allah yake ce mishi fal allaka bakhi'un nafsaka ala athari illam yu'minu bihadha alhadith asafa, kana so ka je zaka kashe kanka dan ba su imani ba, zaka je ka kashe kanka da bakin ciki dan sun kin imani. Yana jin takaicin rashin imanin su. To in yaji labarin cewa ai annabuwa ne shi ma an mai haka, annabuwa ne shi ma an mai haka, to sai wannan sadma din, wannan shock din sai ya rugu, ya gane cewa ai wannan sunna ce ta kafirai da Allah ya jallaba su akai, da alaƙar su da annabawan su suna kafircewa. Malam yace wa yastati'ul qari'u tabayyuna hadhihi alhikmata bisuhulatin wa yusrin lada muraja'atihi qasas alqur'ani ka an yaquma bisti'radin sari'in li surati hudin masalan wa ma fiha min bayani mawaqif al-umami min anbiya'ihim wa tahammul al-anbiya'i wal mu'minina ma'ahum wa sabrihim ala sabrihim hatta yunzila Allahu ta'ala nikmatahu ala a'da'ihi wa yukrimu al-mu'minina bil fawzi wan najat mimma lahu atharuhu al-baligh fi tathbiti al-mu'minina wa zalzalati qulubi al-kafirina li takrari dhalika fi kulli mawqifin hatta darabat al-umma al-islamiyya al-mathal al-baligha hatta haythu ta'arradat li hazatin wa 'asira abada juz'un minha umaman wa adhaba shu'uban wa habaratin fathabatat al-umma al-islamiyya amama dhalika kulli. Malam yace wastati'ul qari'ul karim, mai karatu yana iya zai iya tabayyuna هذه الحكمة زي iya gano wannan hikima da ake bayani anan hikimar saukar da alqur'ani kadan kadan da aka ambata anan me kato zai iya gano ta bi suhulatin cikin sauki ta yaya lada muraja'atihi qasas alqur'an idan mutum ya tsaya ya koma ya nazarci kissoshin alqur'ani ya bibiye su ka an ya koma bi isti'radin sari'in li surati hud masalan sai malai buga misali da daya daga cikin surori wacce take dauke da kissoshin annabawa ita ce suratu hud alaihi salam yace kamar a ce mutum ya bibiye suratu hud wa ma fiha da abin da ke cikin ta min bayani mawaqifil umami na irin yadda aka ja daga tsakanin al'ummomi na kafirai na baya min anbiya'ihim tsakaninsu da annabawansu wa tahammulil anbiya'i wal mu'minina ma'ahum da kuma yadda annabawan da mu'minai suka yi juriya wa sabrihim suka yi hakuri hatta yunzilallahu ta'ala nikmatan har Allah ya saukar da wato azabasa ala a'da'ihim fa bisa abokan hamayya su kafirai ويكرم المؤمنين بالفوز والنجاة هر سكي حقوري هزوا سند الله سبحانه وتعالى يجرم المؤمنين دا چن نسرا تسام ببرب مما له أثره البالك في تثبيت المؤمنين وند ونن إرن ينين لابال چن نسرا دا مؤمنان باية سكا سامو ينا دا تاسيري وزن تبتا دا دقا دقا مؤمنين وزلزلة قلوب الكافرين دا كما پرگتا دا زكاة كافرين لتكرار ذلك في كل موقف يدى قسن شوار ونن نسرا كل انتنا ميميتوا قوة كسا نسرا ناقارواني جموميني كودا كوسنشا وهلا أفرقو حتى ضربت الأمة الإسلامية المثل البالغ حيث تعرضت لهزات وعاصي هردي أكزم أنوى يجري الأمة نتمسلنشي تاقوجي تانون واتو تأسيري تانون يدى أكي سامو wato ci gaba sosai a samu tsira daga misalin al'umma misali mai girma a yayin da ita al'umma musulunci ta fuskanci wato guguwa da girgiza mai girma a bada ji'un minha umman wanda sashen wannan girgiza wanda bai kai irin wanda musulunci fuskanta ba sai ya karar da wata al'umma gabaki daya shu'uban wa habarat da ci gaban su da al'ummar fa sabatat al-ummah al-islamiyya amama dalika kulli wannan irin bala'i wanda sashen shi ba wai shi duka ba ya isa ya kawo ƙarshen al'umma da ci gabanta da tarihinta amma irin wannan rikici ya zo ya samu musulmai ya samu musulunci amma daular musulunci ta tabbata musulunci ya ci gaba da wanzuwa bayan wannan bala'i to nan da yayi magana yake cewa alal misali idan ka kalli suratu hud alaihi salam a matsayin misali ta daya daga cikin surori waɗanda suke da kissoshin annabawa ita ce sura ta 11 a cikin tartibin surori in ka dauko daga sama alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wannan ita ce farkon sura ta daga cikin surori masu bayani akan wato kissoshi sura ce an makka farko akwai a cikin sura zaka ga akwai kissa ta annabi Nuhu alaihi salam tun daga aya ta 25 har zuwa aya ta 48 daga fadan Allah walaqad arsalna nuhan ila qaumihi har zuwa cewa kila ya nuhu ihbit bi salamin wannan kissa ta annabi Nuhu zaka ga irin gwagwarmayar da yayi da kafiran zamanin shi sannan sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci abin nan fadin sa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin kaga a wannan ayar ga abinda ake ambata din shine cewa da aka ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle bayan da aka bashi labarin annabi Nuhu da gwagwar mai yadda aka yi da irin yanda yazo yana kira jirgin ruwa mutanen shi suka ce suna mishi isgili har zuwa sanda ya shiga da sauransu har dai Allah ya tsaida ruwan kuma ya fito shine kila ya Nuhu bi salamin sai Allah kuma yace tilka min anba'il ghaibi wadannan suna daga cikin labarai wadanda baka san su gaibu ne nuhiha ilayka muka wahayin su ma kunta ta'lamuha kai baka san wannan labarin ba anta wala qaumuka da kai da mutanenka duk baka san wannan ba min qabli hadha kafin wannan wahyi na alqur'ani sai Allah yace fasbir ka yi hakuri ka ci gaba da aikin da aka saka na wa'azi da da'awa da karantawa da shiryar da mutane ka daure ka ci gaba wa innal aqibata lil muttaqin lalle ƙarshe zai tabbata ne ga masu tsoron Allah kamar yadda aka ambata to bai ga wannan kissa sai kuma aka ci gaba da kissa ta biyu faifai na biyu na kissa a wannan sura shine kissar adawa da Allah yake cewa ila adin akhahum huda kuma mun aika annabi hud zuwa ga al'ummarsa ta adawa daga ayata 50 kenan zuwa ta 60 har zuwa fadin Allah wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'ana ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qaumi hud aka rufe wannan faifai shi kuma ana sai aka sake dauko kuma kissar wasu al'umma sune samudawa da Allah yake cewa ila samuda akhahum salih har zuwa fadin Allah wa akhadha alladhina zalamu as-sayhata fa asbahu fi diyarihim jathimin ka lam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud shi kuma kissar su daga aya ta 61 zuwa 68 sannan sai aka sake yin kuma kissa muzdawaja a hada guda biyu tace ta Ibrahim da Lutu alaihi salam daga aya ta 69 zuwa 73 sannan sai Allah ya sake kawo kuma wa ila madyana akhahum shu'aiba daga 85 kenan zuwa 90 da wani abu kamar 95 sannan sai Allah ya sake kawo kuma kissa annabi Musa walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubinin ila fir'auna wa mala'i daga aya ta 96 kenan zuwa 98 to duk waɗannan ayoyin kaga akwai kissa annabi farko annabi Nuhu da jama'arsa annabi Hud da al'ummarsa annabi Salihu da al'ummarsa annabi Ibrahim da Lut da al'ummarsa sai kuma annabi Shu'aib na Madyan kenan da kuma annabi Musa kaga akalla annabawa guda 9 aka ambata kowanne da irin gwagwarmayar da ya sha a hannun kafirai na zamanin sa da kuma yadda Allah subhanahu wataala daga karki ya bashi nasara shi sa Allah subhanahu wataala sai ya cike wannan kisa da cewa zalika min amba'il qura naqussuhu alayka minha qa'imun wa hasid Allah ya ce wannan shine labarin da muke baka na alqaryu daban-daban daga cikin alqaryu akwai minha qa'imun akwai alqarya da take a tsaye wa hasid da kuma da ta riga ta ruguje gaba daya wanda an ruguda ta duka ga baki daya to duk waɗannan al'ummomi da kaji da kuma sauran waɗanda ba ambata ba ma anan din ka bi surori ire-iren waɗannan irin baya ga ita wannan sura ka bi kamar suratul anbiya suratul qasas suratul shu'ara da makamantan su waɗanda suke dauke da kissoshi ko masu fadi ko gajeru da zaka ga ainihin wato haka suke da bayani na kwantawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa saboda ya gane cewa wannan bala'i da yake fuskanta a hannun kafirai na kiyayya da ƙaryatawa da makirci dama sunna ce ta kafirai haka suke wa dukkanin annabawa da Allah subhanahu wataala ya aika musu a kowane zamani har ma Allah yake cewa kamar sun hada ba kamar suna wa juna wasiya atawa saube kai ko dai ice suna gaya wa junansu ne ko waɗannan kafirai su faɗa wa na bayan su cewa in dai har wani ya zo ya ce muku daga wurin Allah yake ku yadda ku ce goka ne shi ko makareci ko kaza ko kaza kamar ka ce sai wa junansu wasiya Allah ya zare mu malam ya ci gaba da cewa summa sajjalat ummatul islam fi hadha almidmari ma huwa mu'jaz sannan kuma sai al'ummar musulunci ta yi documenting ta tabbatar da faruwan abubuwa wanda suke masu ban mamaki kware kamar mu'jiza ta fuskar wato iya tolerating din fitintunu da canza abokin gaba zuwa ya zama mai taimakonka daga canza kafiri zuwa ya zama wato musulmi kamar yadda manzo Allah sai ya tsama wannan shekaru da yi galibin kafaran nan bayan sun gama kiyayyarsu da gaban su suka dawo kuma suka musulunta bayan da suka ga cewa musulunci shine gaskiya babu yadda suka iya suka musulunta to haka kuma al'ummar musulunci a kowane zamani idan ta jure ta yi hakuri ta cigaba da da'awa a tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za ta samu irin wannan tagomashi shine malai buga mana misali yake cewa al'ummar musulunci ta kafa tarihi wanda yake yayi kama da mu'jiza a wannan yanayi haifu innaha hafazat ala nafsiha wa diniha wa habaratiha laysa hadha fasad, yadda al'umman musulmai suka iya kiyaye addinin su da da ainihin hadarar su da nafsiyar su ba iya wannan babban imtassat alquwa allati ja'at li ifna'iha wa ja'alatha hiya tatahawwalu litakuna min asbabi quwwatiha. Hasali al'umman musulmai sun ci nasara ba wai kawai wajen iya wanzuwar al'adun su da addinin su, yanzu kaga babu wani addini da yayi shekarun da musulunci yayi ba tare da ya rude ya gurbace ba. Hasali ma addini irin na Kirista shekaru kaɗan da shudewa Annabi Isa ya rikici, amma mu kwalo musulunci har izuwa yanzu bayan karni 15 bihamdillahi wa fadlihi addinin yana nan intact, koda wani yayi kokarin ya kawo wani abu wanda ba a cikin shi ba, ko ya canza ko ya kawo bid'a, Allah subhanahu wa ta'ala zai huwa cewa addinin a kowane zamani mutanen da su fito su bayyana wannan barna su tona asirin wannan barnaci. To baya ga ma iya haddace iya kiyaye kiyan na ainihin addinin, kuma musulunci ya ci nasara wajen juya duk wata binan duk wata fawa da ta zo daga waje dan ta kawar da musulunci, sai musulunci shi sai ya yi a hankali sai ya juya ta zama cikin bangaren musulunci, ma'ana wata rinda ta kafire da ta zo ta yaki da musulunci, bayan da lokaci sai ga su ma san musulunta sun koma cikin sahun musulmai, sai zama da su ake gogoma ya koma su, su ma sun zama part of addinin. Mala yace kama hasala min al-inqilabi al-kabir lis-salibiyyin ba'da ihtikakihim bil muslimin, kamar yadda ya faru haka din ya faru aka samu juyewa da yawa daga kafirai masu cross wanda suka kawo farmaki kasashen musulmai musamman kasashen Sham, bayan sun zo sun cakuɗe da musulmai bayan shekaru kuma kawai shi kenan suka yi ta musulunta. Wal ibratul akbar ko wal ibratul kubra fit tatar alladhina dakhalu fil islami wa atanaku, sannan ga abin lura mai ban mamaki ne girma game da tatar wato ƴan magol kenan, sojojin tatar ko magol wanda suka yi ta shiga musulunci suna dungume musulunci. Mimma yubrizu lana ahamiyatat tarbiyyah al-islamiyyah, wanda wannan yana bayyana mana muhimmancin mu ci gaba da tarbiyyantar da ƴaƴanmu akan musulunci akan tarbiyya mai kyau ta musulunci, saboda ni uslubiha da salon musulunci fi gharsi hadhihi al-awamil, wajen yadda yake dasa ire-iren waɗannan abubuwa bi wasa'ila kathira ta hanyoyi mabambanta, minha daga ciki akwai uslubi qasasil umamil sabiqa, akwai salon da alqur'ani yake bi wajen ba da labari ya tarihin al'umma da suka gabata. Wali hadha nadriku aidan mawqi'a hadha li ikhtitam al'azim li surati hud bi hadhihi al-ayat, dan zamu gane yadda Allah subhanahu wata'ala ya ciki suratul hud da fadin sa da yake cewa wa kullun naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'idatan wa dhikra lil mu'minin wa qul lil ladhina la yu'minuna i'malu ala makanatikum inna amilun wantadhiru inna muntadhirun wallahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkalu fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wannan shine karshen suratu ainihin wato Hud din. To abinda ake zamu lura anan kafin fassara ayar shine yana magana ne akan yace musulunci ya samu halin canza abokan gaban shi zama mutanen shi, dan haka zamu ga yadda matsayin wato kissa take a Alkur'ani, shi sa Allah yake cewa wa kullun naqussu alayka, kuma dukkan labaran da muke baka min anba'ir rusul na labaran annabawa ma nusabbitu bihi fu'adak, muna haka ne dan mu tabbatar maka da zuciyarka wa nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa mau'iza wa dhikra lil mu'min, kuma a cikin wannan sura ko a cikin wannan wahayi to an zo maka da gargadi da abun ambato ga mu'mine, wa qul lil ladina amanu kace mu wanda suka yi imani, wa qul lil ladina la yu'minuna i'malu ala makanatikum, ku yi aiki ku da baku da imani, inna amiluna zamu yi aiki mu ma, har Allah ya ci gaba da cewa wantadhiru ku jira inna muntadhirun, mu muna jiran ku, walillahi ghaibus samawati wal ard
Allah shi ya san abin da yake boye a cikin samai da ƙasa wa ilaihi yurja'ul amru kullu kuma izuwa gare shi za a dinga maida al'amari gabaki dai shi Allah subhanahu wa ta'ala fa'buduhu ku bauta masa wa tawakkal alaihi ku dogara akan shi ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala baya wofantuwa daga duk abin da kowa ke aikata to idan muka kalla misali wannan da ya buga misali da su da tatar wannan wata runduna ce sananniya a tarihin musulunci wanda tsakanin karni na 6 zuwa na 7 ta damu dukkanin duniya ba duniyar musulmai ba kawai sun addabi kowa da sara da kisa da wulakanci da cin zarafi da cin garuruwa Allah ya musu karfi daula ce babbatin daga Rasha ta yanzu da Kazakhstan har zuwa kasashen Farisa da China da makamantansu duk ta mamaye wannan gabashi na duniya to wannan daula kafirai ne manya-manyan kafirai su suka kawo ƙarshen daular musulunci ta Baghdad kafin shugabancin Dagians wato babban jabaruti a cikin su wato shine Hulagu wanda zaka ga malamin sa tarjuma shi a matsayin ɗaya daga cikin makiran mutane masana yaki wanda suke marasa imani a duniya amma ba kana manta Hulagu abun mamaki shi kanshi Hulagu al-Imam az-Zahabi ya kawo a cikin tarjuma sa cewa amma cewa ya musulunta bayan da zabi ya ambaci irin yadda ya karkashe mutane kwana wajen 35 ko makamantansu ko 39 a wata riwaya yana shi da jama'arsa suna kashe mutane a cikin Baghdad babu wanda suke kyalewa illa wanda ya shiga gidan wannan dan Shi'a Ibn al-Alqami ko ya shiga wata coci ta wasu kristoci saboda matarshi wata matarshi da yake kauna krista ce to yana dagawa kristoci kafa akai ta kashe mutane suka zama gari ya lalace gabaki daya kamar zahabi yake cewa kal amsi zahi kai ka ce kamar jiya ce wata riga ta wuce wala ku yaro shi ka ta 664 kamar yadda ake cewa amma an ce ya musulunta san da zo auren wato yar gidan wani sarki maliku al-kharj shi da zahabi da yazo fadan wannan magana kamar yadda yake fada a cikin tarihin sa yake cewa az-zahir al-kazu al-kazuruni malamin tarihi wanda yake a cikin rundunar Hulagu ya fada yake cewa asha Hulagu na 50 sana Hulagu wannan babban jabbeli ya rayu shekara kusan 50 wa kana arifan bi ghawamid al-umuri wa tadbir al-muluki yace ya san sirrin shugabanci ne da ake tsara gwamnati faqa alaman taqaddama hu ya ma zarce wanda suka riga yi shi wa kana yuhibbul ulama wa yu'azzimuhum wa yashfaqu ala ra'iyatihi wa ya'muru bil ihsan ilayhim inji wannan malamin tarihi yace wai Hulagu duk da zaluncin shi nan yana son malamai yana tausaya musu yana girmama su yana cewa a kyauta musu sai zabi yake cewa qultu wa hal yasau mu'arrikhan fi wasat bilad sultan bilad sultanin adilin aw zalimin aw kafirin illa an yusmi alayhi wa yakri to a wayar da malamin tarihi zai iya yi malamin tarihin da ke zauna a fadar wani shugaba shin shugaban nan sarkin nan adili ne ko azzalimi kuma kafiri babu abinda zaka iya matsayin ka na mai bada rahoto illa banda an yusmiya alaihi wa yakzib sai dai ka yabe shi ka kariya kamar yadda jarida suke misali sun ruwaito maganganu daga fadojin sarakuna sai dai su kariya misali ba za su yi fadan gaskiya ba zabi yace fallahul musta'an sai ce falau athna ala Hulagu bi kulli lisanin la atarafa al-muthni bi annahu mata ala millati abaihi to da fa ba a yi ma Hulagu diyya banda za a iya mishi a duniyar nan to me yaban da dole ya tabbatar da cewa Hulagu ya mutu ne akan addinin iyayensa bi annahu safaka dama alfin aw yazidun kuma ya zubar da jinin mutane fiye da miliyan 1 ko sama da haka sai ce fa in kana Allah ta'ala ma'a hadha waffaqahu lil islam fa ya sa'adati ce in da gaske ne duk wannan abin da Hulagu yayi Allah ya bashi dace dan ya shiga musulunci fa ya sa'adatuhu to ai ku lalle ya dace lakin hatta yasiha dalika yace to amma fa sai hakan ya tabbata wannan shine maganar zabi a cikin tarihin islam to amma wasu malamai suka bada labari suka ce shi Hulagu da yago auren wannan ya ta malikul kharj sai ta ce ba za ta aure shi ba sai ya musulunta sai ce a gaya mishi abin da zai musulunta a gaya mishi kuma aka ce ya aiko da labari cewa tunda bai zo wajen ba
yalle ya karbi wannan kalmar shahada kuma waɗanda suka zo kitin shi suka daura auren a bisa auren musulunci kaga kaga hula ku shi kanshi duk zalunci da jabbarancin shi akwai labarin cewa ta kire ya musulunta kafin shi akwai dan uwansa kamar a ce cousin din sa kuma abokin rigimar sa wanda suka yi ta rigima akan mulki shine baraka baraka khan ibnu tosi wanda shi kuma yaro su shika ta 600 ne da 65 ya musulunta shi ka ta 650 shekara sa 15 yana musulunci da yazo ya dawo daga can cibiyar su zai koma inda yake mulki a wata kasa da tana fada cikin rashi ne sai yazo ya tarar da yazo garin Bukhara ya tarar da wani malami Sheikh Abdul Maali Alba Kharzi wanda malami ne wali cikin malamai wanda yake da falala sosai a tarihin Zabiya masu tarjuma yazo gun malamin nan ya musulunta da shi da mafi yawan mutanen da yake tare da su suka musulunta har da sojojin shi har da matan shi ta musulunta wata matan shi aka ce san da ya musulunta matan shi 60 ne sannan ne malamin ya ce mashi to lalle musulunci bai da irin wannan hauragiya ta auren mata fiye da hudu ba dole ya sallamu sauran ya zabi guda hudu a cikin sallamu sauran ya musulunta bayan ya musulunta ya musulunci aiki ya taimaka wa musulunci da bayanai ma musamman ta wajen cin nasara akan abokan hamayyar su a Ainu Jalut a karkashin jagorancin waɗannan sarakuna na Mamalik ya musulunta da kuma garin shi ya gina masallaci ci gaba da harka addinin musulunci sannan ga Qazan ko kuma da ake cewa Qazan akan ce Qazan akan ce kuma Qazan wanda Zahabi ya ba da labari cewa ya musulunta ne a hannun malamin su mai suna Badruddin ibn Hammawiyya al-Juwayni haka Zahabi ya ambata a cikin tarihin Islam shi kuma Ibn Kathir ya ambaci shekarar cewa ya musulunta ne a shekara ta 694 kuma da ya musulunta musulunci samu ta goma shi sosai shi ma sarki ne shine wannan da suka tattaunawa mai tsayi da Ibn Taymiyyah din ga abin nan Takrudor suke ce mashi ko Takrudar Ahmad wanda ya musulunta shi ma sarki ne cikin sarakunan su ya canza ma kanshi ma suna zuwa Mahmud ga Taimur Khan shi ma ya musulunta sannan ga dan gidan Kublai Kublai wanda kani ne ga Hulaku kuma babban sarki ne a cikin su dan shi Ananda Ibn Kublai shi ma ya musulunta to suna nan da yawa da suka musulunta kuma bayan sun musulunta sai suka zama ba wai sun tsaya kawai daga musulunci bane sun yi karatu akwai malamai a cikin su masana fiqh masana hadisi akwai mujahidai sojoji akwai masu da'awa akwai masu wa'azi na abin nan irin na zuhadu da gudun duniya duka an samu haka sai musulunci ya zama gaba ɗaya ya laƙume su ya maida su mutanen kirki su da suka zo da barna ba ai shekara 100 da suka yawo a duniya suna wannan barna ba sai dai zama gaba ɗayan su sun zama musulmai gabaki ɗayan su sun koma suna addinin musulunci labaran suna da tsawo kwarai da gaske akwai Dr. Muhammad Sallabi yayi tarjuma yayi rubuta tarihin su mai tsayi kuma za ya samu tarihin a wasu daga cikin littafai na kutubut tarih kamar al-Imam az-Zahabi a cikin tarihul Islam kamar Ibn Kathir a cikin littafin shi al-Bidayatu wan Nihaya da makamantan su da za ya samu tarihi na waɗannan mutane almuhimmu shine hakan ya taimaka wajen samun musuluntar da dama daga cikin su wanda da sun zo ne dan su wargaza musulunci amma saboda juriyar dauya ta addinin musulunci da Qur'anin da littafin musulunci wannan ya sa maimakon su zama su ci gaba da zama sharri ga musulmai sai suka yi ta musulunta to kuma haka yake faruwa har a wannan zamanin da muke rayuwa ga wanda yake bibiyan abubuwan da suke faruwa a duniya zai ga irin yadda musamman kafirai a kasashen turawa da Amerika da makamantansu suke ta gogoriyar shiga musulunci al'umma iri daban-daban wasu ma babu wani ta musu wa'azi su ne kawai za su je su yi karatu na koyi da kanka su ji me yake cikin musulunci su gane alherinsa da falalarsa da kimarsa sai kawai su zo su musulunta kuma da yake turawa in suka musulunta ba da wasa suke ba suka tara suna yin musulunci aiki ma wanda wani da aka haife shi a musulunci ma ba zai iya ba lokaci guda suke zuwa su je su koyi addini su koyi karatu su koyi larabci su san sirrin addinin sai kaga sun zo suna rubuce-rubuce ko suna gabatar da lectures ko suna yin programs a TV wanda yake na da'awa na yada alherin musulunci Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi to bari mu bar wannan a iyalan sai mu koma mu dan taba kadan a littafi na gaba shine madkhalin ila maqasidish shari'a na malam Dr. Ahmad Al-Raisuni a inda yake fada a shafi na 55 da yake cewa salisan abu na uku at-tanfiru
min al'afati, daga cikin amfanin da addu'a take yi a nan duniya akwai at-tamfiru min al'afati, za ta nesanta ka daga cututtuka da zarurori. Malam yace wa hadha imtidadun lima jaa fi an-nuqtati as-sabiqa, wannan kamar extension ne, ci gaba ne na bayanin da yazo a gaba da ta gabata, wa far'un lahu, kuma reshe ne na wancan gaba. Fa huwa min qubayli atfi al-khasi ala al-am, na daga cikin irin wato atfi wanda ake atfin abu kebantacce akan mai yawan sa. Wa ani bi zalika anna al-adiyya an-nabawiyya, ina nufin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanat tarkizu ala at-tashni والتنفير من آفات معينة. أدوي من زارا سيستم سنك سنتي سنة ركزا وسنة بعد من منشي وزن يرپا واد نيسان تمسلمي من أدوى لغا مونا ننشو تتكا دامو واند يكسر اكتساف الناس بها واند متاني سنة سبنتوا سو سيد إرون وانن اللي فبك إرون وانن موغا ينحالا هايلا ينوقوهم في أسرها كوكما متاني ما sukan fada cikin tarkon irin wannan munanan dabi'u. Sai ka ji a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda yake addu'a yana neman tsari da wadannan cututtuka. Wa min dalika ma rawahu Anas qala kuntu akhdumu nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kuntu asma'uhu yaqulu yukthiru an yaqula. Anas dan Malik yace na kasance ina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima kamar da kowa ya sani, yace kuma na kasance ina yawan jin shi yana cewa اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وبلاء الدين وغلبة الرجال. إن يوان جم من زن الله صلى الله عليه وسلم ينوان أبداينا جاء اللهم يا الله أبنك جنا إني أعوذ بك ناني من سألنك من الهم دك داموة والحزن دبك انشكي والعجز دكاساوة والكسلي دروانتكا والبخلي دروا والجبني دسورو وبلاء الدين دكما واتو بين باشي مكا يدركا كيمتن وغلبة الرجال دكما چن نسرا مزاجي أكمت دوال النا عن نبي صلى الله عليه وسلم يقصن سيناي وال النا عدوي حديثي نتبتتي عشك بخاري ومسلم يتي وهذه الآفات كلها تجتمع في كونها تدفعوا إلى الشلل في الإرادة. يقولون أن سبوبي كباكي دينس وأن تشتكى بعدين سنهدى أكسن تشي وسو دكا نسو سنة جمتين إذواغا الشلل يسامو واتو شيني كريه واكو لالا تشيوا في الإرادة. إذا ما كارفم نبن متين دزو تيسا تا لالا تشي بايا إيه نبن كومي والمبادره بي اي يين غبا غبا اكن ابو والفعل باي ذا اكشن اذا مو فيري ويك فيري باسيف فيري ابن ان اكتيف وتجعل المتصف بها وند يسفنت ده irin wannan sufofi sai wannan sufofi su mai sheshi ya zama kallan ya zama damuwa ya zama liability la yaqdiru ala shay'in ba zai iya komai ba. فجاء الدعاء النبوي يحمل جرعات من التحذير. سي wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tazo a daidai wannan lokaci tana dauke da jurat kurba wato sipin min at-tahdhir na daga jan kunni wa tanfir min hadhihi al-afat da kuma nesanta bawa daga waɗannan munanan abubuwa. Waja'ala ويسأل من هذه الجرعات زادا ودواء يوميا. أنا سومني يا ميدا وأنا أبو وذيرنك فتاخس زما مش جزري نيود كل نا ينزينزو نقوبي نقود يوش. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التعوذ من هذه الآفات. وإن كانوا رياكين أمي بين وأنا كراتو تشوى. إن زمن زن الله صلى الله عليه وسلم شيدا كان شينا نيمان الله يسريش لك وأنا cututtuka na zuciya waɗannan larurori wa huwa abra'un nas minha kuma yafi kowa barrantuwa ya ne santa daga a ce yana aikata irin waɗannan abubuwa tsoro ko damuwa ko kasala ko rowa ko ragwantaka
ko a ce maza sun galabaice shi duk wannan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin su Allah ya kare shi daga su amma da haka yake wannan addu'a wa huwa abra'un nasi minha wa ab'aduhum anha falalin ya fi kowa nisanta daga waɗannan damuwoyi amma ya tsaya yana yin addu'a yana neman Allah ya tsare shi kuma yana maimaitawa fa kaifa biman dunahu to ya kake tsammanin wanda yake kasa da shi wa kullun nasi dunahu wanda yake kuma dukkan duniya gabake da mutane ƙasa suke can ƙasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai a imani a sanin Allah a san ayyuka na gari da sauransu babu wanda ya isa kamo shi al'amarin lahira to idan ya zama na shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ma'asumi yake da lafiyayyen abin nan wato nagarta da garanti akan tsirarsa da kin yuwar ya aikata wani barna in ya zama yana yin wannan addu'a to ya kuma sauran mutane wayin kana inna min sha'anil mudawamati ala hadha ad-du'a yace daga cikin abinda yasa abinda zaka fahimta akan maimaita yawan maimaita wannan addu'a ma'a tadabburi ma'ani da kuma ka tsaya ka kalli ma'anonin abinda yake cikin sa wasti'abi marani ka tsaya ka fahimci manufar addu'a an yahdutha fil nafsi nufuran washmi izazan min hadhihi al-afat manufar shine kullun kana yawan karantawa zuciyarka ta waye gari tana kin tsoro tana kin ruwa tana kin kasala tana kin ragwantaka tana kin ainihin wato bari da zaka yi al-nasara akanka mazaje su nasara akanka zaka in kana yawan jin kullun kana cewa Allah ka tsare mu daga talauci Allah ka tsare mu daga ruwa Allah ka tsare mu daga kaza to waɗannan munanan abubuwan zai tafi a cikin zuciyarka lalle da gaske su munana ne kuma zaka iyayinka ka guje musu mala yace wa hada lishmi izazu wannan abinda zaka ji a zuciyarka wan nufur da kuma kaji ka nisanta da kana kokarin nisanta daga wannan munanan abin nan al'adu yadfa'u ila zai jaka zuwa ga ittika'iha zaka guji wannan dubiyu din wa tajannubi asbabiha zaka guji abinda ke jawo su wa muqawamati madhahiriha wa athariha kuma zaka kokari ke fada da abin da yake bayyana maka wato na wasu alamunta ko kuma burbushinta mala yace ghairu khafin ala ahadin anna hadhihi al-afati hiya min akbaril afati intisharan wa tanghisan lil hayati al-fardiyya wal ijtima'iyya lin nas yace kuma abu ne sananne cewa waɗannan irin munanan halaye da aka ambata suna yaduwa kwarai cikin mutane kuma a dalilin su suke haifar da matsaloli a cikin rayuwar al'umma daidaiwa ko a matsayin mu na al'umma fa hiya masdarul litikab wal inhizam waɗannan munanan halaye sune tushe na al'itikab na damuwa da kasala wal inhizam da kuma rugujewa failure wa masdarud da'af kuma sune wato sune madogara ta ainihin rauni wa takhadul da tabewa wa masdarul ghish kuma shine masdari shine tushe wannan irin halaye da aka fara a wajen addu'an nan ana neman tsari da su sune tushe na al-ghish na al-gushu wa taqa'us da lalacewa yin baya-baya da rashin karfi karfin zuciya wa masdarul tadahur kuma sune tushe na at-tadahur wal inhitat ci baya da lalacewa abubuwa fil ma'anawiyati al-khalqiyya a cikin halitta da dabi'a mutane yuwaddahu zalika daga cikin abin da ke bayyana maka haka aw ba'dahu ko bayyana maka wani sashi na haka bayanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina qila lahu abinda manzon Allah ya faɗa da aka ce mishi ma aksara ma tasta'izu min al-gharam me yasa kake yawan neman Allah ya tsare ka daga al-gharam daga bashi faqala yace innar rajula idha gharima haddasa fa kadhab wa wa'ada fa akhlaf yace ina gudun bashi ne saboda shi bashi daga cikin shu'umcin sa idan mutun ya ci bashi sai ya waye gari yana magana yana ƙarya isan da yaga wanda yake bin shi bashin nan ƙarya zai mai yace ana nan ana hadawa ko kaza yayi kaza ko wallahi ba an shi a da shi ba waye zai ta yin ƙarya ko zan kawo lokaci kaza kuma ya kasa kawo waya san ba zai kawo ba shine haddasa fa kadhaba to kaga daga nan mutuncin shi zai zube wa wa'ada fa akhlafa kuma ya dauki alƙawari ya sasa cikawa dai ne daga cikin abin nan da ke faruwa ga mai cin bashi akwai darussa da muka yi a baya akan wannan mas'ala ta bashi wanda za a iya samun su kasusuwa ne guda uku ko hudu ba na manta ba, wanda muka dauke su a studio na gidan radio na ainihin wato Alheri Radio FM da ke nan Zaria. Ga wanda yake son jin karin tattaunawa akan matsalar, yana iya neme su, akwai su akan darulfikri.com, ko kuma mutum ya kuma ya sake duba darussa da rubuce-rubuce da malamai suka yi akan musamman shi bashi din, domin fitina ce mai zaman kanta, Allah ubangiji ka tsare mu daga ita. Ga shi bin musamman mun karanta littafi na ukun ba, wanda shi ne ainihin wato usul fiqi alaman manhaji al-hadith. Za mu saurara saboda ƙwarewar lokaci, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Da fatan Allah ubangiji subhanahu wataala ya zama gaba gare mu, ya karba mana addu'o'in mu da ibadojin mu. Allah ya yaye mana wannan bakin ciki da damuwa da muke fama da ita a kasashen mu na musulmi da sauran kasashe. Allah ya kawo mana sauki a cikin rayuwar mu da addinin mu. Wannan jaraba ta COVID-19 wadda ta zama ta shamakance al'umma daga samun yanayi irin wanda aka saba a wannan wata na Ramadana ne albarka. Allah ubangiji ka yaye mana ita, Allah ka kawo mana sauki game da ita, Allah ka samu furja, rahmatika ya rahmar rahimin. Zan saurara a nan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.